الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شهر واتر رمضان بجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرات بيو دايا لأريب بيو أربعين دفين إن شاء الله رزام تجربة لتفسير القرآن الكريم سورة النساء زام تاشي أفئن الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى يجي lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana muku umurni ku isar da amanona zuwa ga ma'abutanta, kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala madalla da abin da yake gargadin ku yake muku umurni da shi. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance majji, kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai gani da dukkan abin da kuke aikatawa. A wannan ayan mafi yawan malamai sun ce ta sauka ne akan sadanatul bait, watan mutanen su Uthman ibn Talha lokacin da aka yi fatu Makka. Ɗaya daga cikin mukusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na jini, wanda kuma su ne suke kula da siqaya, watan kowane gida a ka'ida akwai abin da suke kula da shi. Su gidansu su suke kula da a shayar da ruwan zamzam ga mahajjata. Su kuma su Uthman ibn Talha su ne mabuɗin Ka'aba, yake hannunsu, yake hannun mutanen gidansu. To sai shi wannan wanda gidansu suke kula da sifaya ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda an yi fatu Makka a tarko mabuɗan Ka'aba daga hannun waɗancan wanda su ne sadana, a ba su, a ƙara musu su masu sifaya su zama aikinsu ne gaba ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan a tan kaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karba ya bayar din, to Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da bayarwan, yace Allah ya umarni a maida amana zuwa ga ma'abutanta, wato a mayar da kula da mabudan Ka'aba hannun su Uthman ibn Talha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su, yake ce musu hiya fi aidikum ya bani Talha i'malu fiha bil ma'ruf khalidatan talida la yanzuruha minkum illa zalim, gatana a hannunku ku banu Talha ku cigaba da kula da wannan ɗakin da wannan mabudan har abada, yana nan a hannunku ba wanda zai karba a hannunku har abada. Duk wanda yake kokarin karba a hannunku to azzalimi ne, ba wanda zai kokarin kwacewa a hannunku sai azzalimi. Kuma haka har yanzu zuri'ansu sun ke nan dai, su suke kula da wato wannan mabuɗan ɗakin Ka'aba ɗin, su suke kula da shi. Idan wanda babba ya rasu a family, za a nemi wanda ya fi shekaru a cikin family ɗin a danƙa masa. Har yanzu ba a karɓi wannan mabuɗan na ɗakin Ka'aba daga hannunsu, to an ce a kan su ne. To amma dai ayar tana umurni da mai da amanoni gaba ɗaya. Shi yasa malamai suke cewa wannan ayar tana daga cikin ummahat na ayoyin Alƙur'ani, wanda suka tattara dukkan addini, bata aya daya ce amma ta tattara dukkan addini domin idan ta ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana muku umurni da mai da amana zuwa ga ma'abutanta to ai mai amana na farko shine Allah subhanahu wata'ala ko inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa baina an yahmilna wa ashfadna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula sura ta amana ta farko ita ce amanar addini da Allah ya daurawa dan adam dan haka kaga dole mutum ya kula da wannan amana sannan da sauran amanuna dai na dukkan rayuwa amana mayar da abin da ya shafi ilimi zuwa ga ma'abuta ilimi wai da ja'a amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa law la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latba'tum ash-shaytana illa qalila kamar yadda zamu karanta a gaba a cikin suratul nisa'i kaga komai dai a mayar da shi zuwa ga ma'abutansa shine abin da Allah subhanahu wata'ala yayi umurni da shi shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so malamai suka ce daga cikin wannan mayar da amana inda zai zama kana da haƙƙi akan mutum kuna shari'a kai duk yanda zaka yi ka karɓi haƙƙinka ya hana ka sai wata dama ta samu wani dukiyansa ya shiga hannunka na amana to bai halatta ba a shari'a ka rike wannan kuɗin ko ka rike gurgurdan abin da kake da shi na haƙƙi a kansa kace ka rike a matsayin kuɗinka saboda Allah subhanahu wataala ya tilasta mana mayar da amana zuwa ga ma'abuta amana dole ne ka mayar masa da kuɗinsa albashi shi kuma haƙƙinsa da haƙƙinka da yake kansa ya biya ka ta hanyar da wata hanya daban amma ba ta hanyar ka rike amanansa da yake hannunka ba wa idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah subhanahu wataala yace ku hukunci da adalci nan wa idza hakamtum bainan nas ba wai ya tsaya kan alƙali bane kawai duk wanda yake da hukunci mun sani dai hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda duk in za ka hukunci an ce sayyidina ali Allah ya kara masa yarda wata rana wasu mutane biyu sun yara kanana sun zo wajen ɗansa sayyidina hasan alaihi salam suka ce zaben masu waye fi iya rubutu a cikin su waye rubutun shi fito sayyidina ali yace to ka shirya ka zage mazaki ka shirya domin hukunci za ka yi kuma Allah ya ce za ka kamtu bainan nasi an tahkumu bil adl kar ka je ka yi kuskure sabawa wannan ka'idan ka shiga cikin wa'id ka shiga cikin nazara ta Allah subhanahu wataala sannan an ce ya faru domin in muka kula Allah subhanahu wataala ya ce wa idza hakamtum bainan nasi tsakanin mutane gaba daya idan za ku hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci ku yi hukunci da adalci tsakanin mutane domin ba ana magana ne tsakanin musulmai ko tsakanin a dukkan mutane an ce sai na Umar Sheikh Muhammad Mutawalla Sharawi ya kawo a cikin tafsirin sa ko cewa sai na Umar wata rana Allah ya kara masa yarda wani bayahudi ya zo wajen sa shari'a tsakanin sa da sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda sai sayyidina Umar ya ce bayahudi ya miƙe Bayahudi ya miƙe sai ce ya Abul Hasan ɗin sai ga sayyidina Ali ya ɓata rai shi ma ya miƙe amma ya ɓata rai sai ce Abul Hasan kana damuwa ne saboda na ce ka miƙe Bayahudi ya miƙe kai ka miƙe ta kuma shari'a sai ce a'a ba ina damuwa dan ka ce ya miƙe ni ma in miƙe bane ina damuwa dan shi da ka tashi kiransa sunansa ka kira ni kuma da ka tashi kira na sai ka kira kunya na ka girmama ni fiye da shi alhali kuma makami ne na shari'a yanda ka ce mashi ya fulan ni ma ka ce min ya fulan shine adalci to kaga har a cikin irin wannan suna mura'atin su tabbatar da an yi adalci ga kowa da kowa wai da akamtu bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci inna Allah an imma ya'idukum bihi Allah subhanahu wataala ma jalla da abin da yake muku domin idan aka yi hukunci da adalci soyayya da rashin bin rashin ruko da hasada da kiyayya a cikin zukata zai sai samu zai zama babu riko tsakanin talaka da shugaba tsakanin mabiyi da wanda ake bi da sauran makamantan wannan da yawa daga cikin manya-manyan masu laifi in ana tattaunawa da su sai ka ji dalilin da yasa suka tukure suka zama kazaman masu laifi hukunci aka je yin musu aka yi musu rashin adalci ba su da gata ba su da wanda zai tsaya musu aka cuce su a shari'a aka cuce su ko a wajen alkali ko a wajen jami'an tsaro ko a wajen magabata a unguwa ko dai a wani yanayi dai an je wajen wani shari'a an musu rashin adalci sai su ga shikenan to su ma tun da haka ne bari su ma su zaɓi rashin adalci a rayuwa sai su ci gaba zuwa Ubangiji ya kare mu da haka idan aka kula da adalci a za a sami jin daɗin rayuwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allaha ni'ma yasmu'un inna Allaha kana sami'an basira Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana gani dan haka in za ku yi hukunci ku tabbatar kuna hukunci irin hukunci mai maqamul ihsan an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in الله والرسول إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى يقول أن نسك إيمان ku bi Allah ku yi ta'a ga Allah subhanahu wataala ku yi ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan tare da jagorori a cikin kumazuwa na mai ma'amta na mai fa in tanaza'tu fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani lamari cikin wani abu farduhu ila Allah war rasul ku mai da shi wannan abin da kuka yi jayayya a cikin zuwa ga Allah da manzon Allah idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama wannan shine mafi alkhairi kuma shine fassara mafi kyau watan mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala shine mafita a cikin dukkan lamarin a wannan ayan tun kwana uku nake cewa a bari a isoko domin ita ma dama cikin wancan ayar ta farko ne domin da yawa mutane suna daukan wannan ayar ta biyu ya ayyuha alladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum amma sai su manta da ayar da take kafin ita inna allaha ya'muruku an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli ai kafin a ce ai jagora biyayya sai da aka gaya mashi ya kai amana ya mayar da amana zuwa ga ma'abuta amana wannan jagorancin da aka daura masa amanan al'umma ne ya tabbatar ya sauke wannan amana ya tabbatar ya baiwa mai haƙƙi haƙƙin sa na farko ke sannan idan zai hukunci tsakanin mabiya ya yi hukunci da adalci sai da aka hada masa wannan sannan aka ce atiullaha wa atiur rasula sannan ma Allah da cewa atiu ulil amri ba sai ya sa ta'an sa mu'allaka bi ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ulil amri dan haka dai wannan ayan babu shakka tana umurni da biyayya ne ga Allah subhanahu wataala biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yakan kawo biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sigogi mabambanta ko anan Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula abin da yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da umurni mustaqil wanda ba za ka same shi a cikin alqur'ani ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sami wannan umurnin to idan ka ga irin wannan umurnin ka ne idan ka ga kuma qul atii'u Allaha war rasula fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin ko kaga wannan kuma kila wallahu a'lam yana nufin abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin fassarar da yayi mana na ma'anan alqur'ani a cikin abin da ya bayyana mana na abin da Allah ya umurni da shi domin wannan umurni ne da aka fi wato umurni ne da aka fi cikin abin biyayya ba cikin umurnin biyayyan ba ko wani lokaci kuma za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kai tsaye Allah zai ce ai masa biyayya ko ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko yace maka ba biyayyan nasa shine biyayyan Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla kama arsalnaka alaihim hafiza wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya bi Allah kaga anan biyayya ce kai tsaye ake umurni da ita ayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duka irin wannan umurni alqur'ani malamai suka ce an zo da umurnin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi manzon Allah abi manzon Allah a cikin abin da ya umurne shi yafi waje dai daga wannan kada ya isa kalubale ga irin mutanen da muka faɗa karatu a baya ko ake tambaya akai nace wannan kafirci ne idan kuma ka sami mutumin bance kace masa kafiri ba shi dai wannan aqidan kafirci ne amma idan ka sami mutumin to ka bar shi da alƙali ya yi hukunci a kansa amma duk mutumin domin ƙin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala biyu ko in ce ƙin hadisi ƙin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala biyu akwai wanda ba su yadda da hadisin ba ne kwata-kwata suna ganin ƙur'ani ya ishe su ba su yadda da hadisi su ake ce ba ƙur'ani yu wanda jahilci ai hanyar da hadisi ƙur'ani ya zo musu da wannan hanyar hadisi ya zo musu ba wani bambanci illa wanda suka kawo musu suka ce musu wannan ƙur'ani ne suka ce musu wannan hadisi ne amma hanyar mutanen da suka zo maka da ƙur'ani su din ne kuma suka hadisi shi ma ya zo maka ta wajensu da isnadi iri ɗaya bambanci kawai da suka kawo maka wannan sai suka ce maganar Allah ne sai kawo maka wannan suka ce hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya isa jahilci a ce mutum a madama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana ko a hadisi a yushafu an yaqud ar-rajul muttaki'an ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama ahallahu Allah wa ahlalna wa ma kum mastahallahu Allah wa ahlalna wa ma arrama wa harramna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah yace ana nan mutane sun kusa mutum yazo ya shingida kawai yace ai shi ba ruwan sa Qur'ani kadai ya ishe shi abin da ya gani a Qur'ani na halal zai yi abin da ya gani na haram zai bari bayan wannan ba abin da zai dauka to wannan jahilci kuma ya shiga cikin kuma yanda nace idan ya aikata wannan bi azabi ne to ya yi inkarin ma'lumin min addini bil darura ya yi inkarin da yawa daga sashin addini domin addini ba zai aikatu masa ba dole sai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wa yushaqiqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya karim an ce al-imam shafi'i Allah ya kara masa yarda wata rana wani mutum ya zo yana tsira sai yake gaya mashi hadisi yana kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaza 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 sai ce ataqulu bihi ya aba abdullah aba abdullah yace kai ma to wannan kana ganin wannan hadisin kana aiki da shi ta cross ka gani a wuya na ko daga coci ka ga na fito da zan ce maka kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce ataqulu bihi saboda haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ala ra's wal ayn dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan to akwai kaso na biyu kuma wanda su ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba su yadda ba a'a su hadisan ne suke ganin suke shakka a cikin wasu abubuwa tattare da hadisan ko wasu su za su ce maka ai wannan ya saba da hankali ya saba da hankali saboda haka su hankalin su shine ma'aunin da za su daura hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akai idan ya dace musu su aiki da shi idan bai dace musu ba to amma abin da basu gane ba hankalin wa cikin masu hankalin mun san hankalo la mabambanta ne kowa da hankalinsa da hankali iri ɗaya zaka ga mutum ya cika filosofa ya cika mufakkir ya cika kimma a tunani a falsafa amma yana bautan wuta ko sanuwa ko ba haka ba ba wanda zai raina hankalinsa irin philosophers din nan na India da China ko ba wanda zai raina hankalinsa amma sai kaga ya je ya dauko wani kifi ko kwado yana bauta mishi ko ya sassaka wani itace yana bauta mishi ko kaga yana da wani nau'in hankali sannan abin da suke nufi da hankalin nan fa gaba daya suna nufin mantiki ne na Aristo mantiki na Aristo wannan mantiki din da malamai suka tabbatar da tahafut din shi ko al-Imam al-Ghazali yayi tahafutul falasifa dan raji akan wannan mantiki din saboda haka wannan falasifa ne ba mu da magana da su wato kata ne wannan ilhaji ne wannan da'awar kokarin mutum ya rika maida maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko maganar Allah subhanahu wa ta'ala akan hankalinsa abin da ya dace da hankalinsa ya dauka kuma abin da shi mutum bai gane ba shi kansa in ya kalli rayuwarsa yanzu in ya kai kamar shekara 60 in ya kalli hankalinsa mai na shekara 25 da abubuwan da yake ganin ya yarda da su da wanda a hankalce bai yarda da su ba ya kalli wanda yana shekara 35 ya kalli wanda yana shekara 45 da yana shekara 55 sai ya ga duk lokacin da yake ƙara shekaru duk yadda kila abubuwan da da yake ganin hankali ba zai karɓe su ba hankalin nashi ya dawo ya karɓa ma'ana hankalin yana ƙara ci gaba to hankalinsa na wani lokaci idan an ce al-aqlu fa'al ne ko wato hankali mafi girma mafi ganewa to hankalin wane ne wannan sura ka ga dai wannan maganan shirme ne ala asasi shi hankali ne ake daurawa a yi masa hukunci da ma'auni na fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to shikenan sai ka maida hankalinka ya zama yana bin wannan maganan idan ka ga hankalinka bai yarda da shi ba to ka dauka fitrar ka ce ba ta da kyau kana da matsala ce a cikin fitrar ka kana da matsala ne a hankalin naka sai kai kokari hankalinka ya sami sauki wasu su za ce maka a'a sun kawai da hadisi wanda ya zo ta ahad wanda ba mutawatir ba ahad da ma'anan malamin usulul fiqh ne ke nufi wanda ba mutawatir ba ba su yarda da shi ba hadisi kadai da suka yarda da shi shine mutawatir wanda mutane da yawa suka waita daga mutane da yawa ko wannan hadisan gaba ɗaya guda nawa ne a cikin hadisi mafi yawansu ba su yarda da ruwatin ba ne ba su yarda da wanda aka suka rubuta hadisin ba ne wasunsu sun tsaya da rashin yardansu a kan rijalin isnadi wasunsu kuma sun kai rashin yardan har cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah suna suka suna ba a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin hadisin saboda yarda da shi ba wannan sahabin ya aikata laifi iri kaza saboda haka ba mu yarda da hadisin shi ba to alhali sun manta su da suke da magana Allah ya riga ya yi tsan a cikin su suka bi su tsan a cikin sahabbai ko domin Allah subhanahu wataala ya ga mana sifar mu'minai nagari su ne masu cewa ya Allah wannan sahabinka sahabin manzanka sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuskure iri kaza Allah ya gafarta mishi Allah ya kai mishi Allah ya yarda da shi kai yarda da mu wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu yanzu kaga wane ne yake da gindu lil ladina amanu kamar wanda shi ba ya da aiki sai kokarin tsan kokarin suka cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kokarin nemo abin da zai jarra hasu yace ba zai karbi maganar su ba saboda wannan dalilin ko ba zai karba hadisin su ba saboda dalili kaza da makamancin su wannan rashin rahul wajibin mu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine girmama gaba ɗayan su shine shuru da kama baki in dai wajibinka akan duk wanda suke gaba da kai ba ma sahabbai ba shine kama baki akan abin da ya shafe su wani daga cikin manyan shekulan mu a Kano wani ya je zauren ɗaya malamin sai ya ji an faɗi wata magana akan ɗaya malamin ya dawo wajen dai malamin sai yake ce ka ai na ji an ce kaza 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 kuwa ana magana har an ce kaza kaza an fada akan ka yace shi ya isa ya fada kai kuma awa sakaki saka da kalci maganar ka zo ka fada mu shi sa'a na ne ya isa ya fada abin da zai fadi shi ni da shi akran ne kai kuma kai awa ne ne da kai isa a fada ka dauko ka fada mu saboda haka wannan ka'idar dole mu dauke ta idan har a cikin magabatan mu masu girma a wajen mu muna da wanda ba mu isa mu dauki maganar mu kai ba to ina da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu za su ce maka a'a ba'an nan suna yi a cikin ruwa cikin ne ba su yadda abinda suka manta ilimin hadisin nan da suke gani duk duniyar dan adam ba wani ilimi wanda aka bibiye shi aka bi komai da ya ta'allaka da shi aka bi sanadinsa aka bi mutanensa ɗaya bayan ɗaya ana bibiyan rayuwansu a gano kowane irin ƙadir kowace irin illa da za a jarraha su da ita sai an rasa sannan a karɓe su ko ko sai an rasa illa ƙadiha ko da ne illa ɗin in ta zama ba wacce za ta jarraha su ba to ba wani ilimi da aka yi wa irin wannan hidiman a cikin ilmomin duniya gaba ɗaya ba ilmomin musulunci ba ilmomin duniya gaba ɗaya kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda malamai suke bin shi suna tsantsefewa kowane lafazi kowane isnadi ana kokarin a bibiye shi a ga menene za a iya samu da zai sa wannan hadisin a kyale shi kuma sannan in ka ji an ce malamai sun ce ai littafi kaza ingantacce ne a wajen mu kamar mu ce ai sahihul bukhari gaba ɗayansa ya inganta ko sahihul muslim gaba ɗayansa ya inganta wacan akwai bambanci tsakanin al-hukmu alal jami'i da al-hukmu alal afradi in za a yi hukunci alal jami'i ka ce ka wannan masallacin babu masallacin da ya kai sa giluwa ya ginu matuƙa ba ya nufin ba za a sami wani waje da za ka ce nan wajen da ma kaza a kai ba ba ya nufin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya cire kamala akan kowane littafi banda alƙur'ani alƙur'ani ne kadai littafi kammalalle kowane littafi akwai naƙasa a cikinsa akwai gajiyawa don in ba haka ba sai ya zama ya zama daidai da alƙur'ani ke muna yawan faɗi a cikin sahihul bukhari ɗin malamai da yawa sun yi istidrakat ba irin su al-imam abu dawud irin su ad-dara qutni da sauransu sun yi istidrak har manya-manyan wanda suka bi kowa difa'i ga al-imam al-bukhari su ma sun yi istidrakat irin su al-imam ibn hajar al-asqalani sun yi istidrakat akan wasu hadisai na bukhari akan wasu lafuzza wanda ba su shafi ainihin usul na hadisan bukhari ba akwai waɗannan da yawa ko akwai hadisi menene babu man asabahu sahmun gharbun ko fa qatalahu a ciki akwai hadisin da al-imam al-bukhari ya ruwaita yace daga ummul rabi' bintul bara wa hiya ummu haritha ibn surata al-hafiz ibn hajar yace a'a wannan ba daidai bane ba ita bace as-sawabu ar-rubayya bintun nadr ar uwar malik ibn nadr mahaifin anas ibn malik ba wancan wanda ya faɗa mahaifiyar haritha ibn suraka ba kaga wannan na'am hafuwa ce wanda in wani karamin mutum ya za a ce waham ne wanda ya faru da mutum wanda mai yiwuwa ne a same shi irin wannan suna nan ina yawan ba da misalin hadisin falal ma matat zainabu ko da bukhari Allah ya kara masa ya dayar waita da falal ma matat saudat a ɗaya daga cikin riwayoyin sa duka wannan yana nuna cewa kamala na Allah ne amma wannan baya kadiri a cikin asalin littafin da kuma asalolin hadisan da suka asalola ne a cikin wannan hadisan da ya ruwaita wasu su za su ce a'a su maganan su akan manhajin muhaddisun din ne wato manhajin da malaman hadisin suke bi wajen ciro hadisan da wajen hukunci akan hadisan da wajen illatar da hadisai da wajen to shi kuma dama insanu aduwwu ma jahil mafi raunin abinda mafi girman abinda za a yi musu ba su amsa da shi shine shin wannan fannin sun san shi ko shin sun taba ganin wani wanda ya san fannin yayi kokontan manhajin malaman idan ba haka bane to ai sun jahilce shi shi kuma wa in baqala juharu da dangi wal huda fatasibuhu dhul jali laysa bi alim shi jahili ai ba a komawa zuwa gare shi kai jahilin fannin ne tunda baka san shi ba ba za ka yi hukunci akan sa kake yan uwa wannan wato ma ya dine mai hadari kwarai da gaske da al'umma suka sami kansu a ciki wanda yake kuma ayyuka ne mafi yawan su na mala'ida da mustashriqun wanda suke kokonto suke shakka cikin addinin musulunci su ne dama aikin su ne akwai littafai da yawa abin da yasa za ka ga malamai ba ba su san waɗannan maganganun na mala'ida ba ne ba ba su san waɗannan maganganun na mustashriqun ba ne to amma a ƙa'idan malamai ba komai ake faɗi ko hadisi mawqufi yana cewa ka fadil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma yasma ko ya isa mutum ƙarya ya zama duk abin da ya ji yake faɗi ba komai ake faɗi a ko'ina ba ana barin wani abu ina yawan faɗa wa ƴan uwa maganar Ahmadu Muhammad akan Muhammad ibn Muharib al-Muhasib babban malami ne wanda sananne a cikin fannin ilmu raka'ir da ilmu tazkiyatun nafs amma kuma sananne a cikin raddi da mulhidai makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara cikin raddi gare su wata rana sai aka ambace shi a wajen Ahmadu Muhammad sai ya ce kai tsakani shi ba ruwan sa da shi sai ce ah laifin me yace ba yana raddi ga munkirai ba mulhidai makiya Allah aka ce eh yana yi to ai abin so ne yace a'a yace idan zai raddin ba sai ya kawo maganan da suka faɗa ya faɗa abin da suka faɗa ba sannan yi ma abin raddi aka ce eh yace to shine laifin sa a waje na saboda wannan abin da suka faɗa din idan aka nakalto shi to akalla sai ya bar shubha a zuciyar wani mai raunin imani in ya karanta komin karfin raddin da aka yi raddin da shi wani mai raunin imani sai wannan shubha ya dan ta'allaka da zuciyarsa to shi yasa ake barin wa malamai wasu abubuwa ba dan ba san su a'a domin ana tsoron a baje su a wajen da zai shubhansu zai ta'allaka da zuciyar wani ya raunana masa imaninsa wannan shine dalili Allah ubangiji ya ganar da mu a ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum Allah subhanahu wa ta'ala ya takeice yana mana umurni da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ga ma'abuta lamari anan ma'abuta lamari galiban muna dauka shugabanni sarakuna gwamnoni na'am sarakuna gwamnoni ma'abuta lamari amma in ma Qur'ani zai fassara Qur'ani a zahirin ayoyin da suke biyo baya za mu cewa ma'abuta lamari ba ya fi ma'ana ma akan malamai ko tunda ga aitan a gaba za ta an amu min al-amri aw khawfi azaa'u bi walau raddu ila ar-rasul wa ila ulil amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu latabatu ash-shaytana illa qalila kaga wa ila ulil amri ana kuma ka san ana nufin malamai ne ko sannan kuma kamar yadda kuka faɗi ko ma dai wane ne ulil amri ko sarki ne ko shugaban karamar hukuma ne ko gwamna ne biyayyansa ba mutlaka ba ce kada ya zauna a kujera ya ce dole a yi masa biyayya alhali ya watsar da inna allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha ya watsar da wa idza hakamtum baina an-nasi an ta'kumu bil 'adli sannan kuma ya manta cewa biyayyansa shi da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi mu'allaki ne mustanfati ne cikin biyayyan Allah da manzon Allah wato a yi masa biyayya cikin biyayyan Allah da manzon Allah shi yasa sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda da ya zama halifa ba yace ku bi ni matukan na bi Allah ko ku bi ni matukar nabi Allah, nabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar matukar nabi Allah. Don mene? Domin ta'atu kulli amri mubanna fi ta'ati Allahi wa rasuli. Wannan dole a gane wannan. Babu shakka, wajibi ne biyayya ga jagorori, wajibi ne biyayya ga shugabanni. Matukan ba su umurni da abin da ya saba wa Allah ba. Idan suka umurni da abin da ya saba wa Allah, to la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Shi yasa akwai hadisin Abdullah ibn Hudhafa wanda na yi ishara zuwa gare shi a kwanakin baya ko, wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shugaba amir akan wata sariya, suna hanyar tafiya, sai wani abu ya faru tsakanin su na sabani, sai ya kusata, sai ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mun biyayya wa suka ce ki, ya ce ku mun biyayya suka ce ki, sai ya sa aka kunna wuta, aka hada wuta. Wuta yakan kama sai ya ce duk ku fada wutar nan. Wasu suna cewa ai kawai sai mu fada tun da shugabanmu ne, wasu suna cewa a'a ba za mu fada ba. Sai mun koma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har cikin wannan ana nufin mai masa biyayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka tambaye shi ya ce da sun yi biyayya sun fada wutar, da Allah ya ci gaba da azabtar da su a cikin wutar khalidina mukhladina fiha ila yawmil qiyamah. Da Allah ya dinga azabtar da su wannan wutar har ranar tashin kiyama za su ta fita. Me wannan yake nufi? Yana nufin akwai ma'auni da Allah ya baka. Dan dama kafin Allah ya baka umurni da biyayya sai da ya baka ma'auni. Ma'aunin nan kala kala ne. Ba kowa ne malami ba da zai auna abu a ma'aunin ilimi. Amma akwai wasu ma'aunai da ba na ilimi ba ne amma ba su gaza ma'aunin ilimi ba. Ko? A ba ga ko masana sun ce sal mujarriban wala tasal qariban ba? Idan ka ga mutum bawan Allah salih kun tashi unguwa daya kullum baka taba ganin sa cikin saban Allah ba, ba a taba jin sa cikin abin da Allah baya so ba, wannan mutumin in ya gaya maka shawara ai ya kamata ka saurare shi ko, duk da kai ba malami bane amma kaga anan kai lura ne, lura da wanda kuma wannan shine irin al-imanul burhani na sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Abubakar kawai abin da ya gina imanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai taba karya ba. Na gwada shi tsawon rayuwar ku shi shekara kusan 40 bai taba karya ba. Na ga duk abin da ya faɗa na yarda. Ai mutum ya kai lafin da aka ce jawazal qantara ko? Malaman hadisi suna da mutane da suka ce jawazal qantara ya tsallaka gada. Duk abin da ya ruwaito wannan mutumin kawai al-Rasul wal ajrin su Imam Malik. Ba a tambaya akan su fulanun la yus'alu an. Ko? Ko fulanun yus'alu anin nas. Ya tsallaka gada. To irin wannan mutumin wanda zaka ga halayensa ta mulahaza ta zamantakewan tare ya tsallaka gada. Kaga shi ma wani ma'auni, sannan ilimin da Allah ya baka, wato dai hankalin da Allah ya baka ma'auni ne da zaka auna da shi, shine abin da wannan hadisin na Abdullah ibn Mudafa yake nuna mu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. War rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan kuka yi sabani, kuka yi jayayya a cikin wani abu, ku mayar da wannan abin zuwa ga Allah da manzon Allah. Me ake nufi da mayarwa zuwa ga Allah da manzon Allah? So da yawa mutane saboda zamani da muke ciki, zamanin translation, zamanin shek Google, zamanin kowa ya zama malami, kawai an ce a mayar zuwa ga Allah da manzon Allah, yana jira kawai a nuna mashi aya ko a nuna masa hadisi shine mayarwa zuwa ga Allah. In ba aya ba hadisi, kawai ai watsi da abin. Wallahi wannan hauka ne. Abinda ake wato shi aya da hadisi, kamar yadda nake yawan faɗi, aya da hadisi da kake gani, hanyar mu'amala da shi ilimi ne mai zaman kansa. Hanyar da ake gane akwai hujjar ko babu a cikin aya da hadisi ilmi ne mai zaman kansa shi a cikin hukuncin hukunce gaba daya abinda suka zo cikin nassi karara aya ko hadisi a cikin hukuncin hukuncin musulunci duka ba su kai daya bisa uku abinda suka zo da nassi karara aya ko hadisi in ma za ka ce cikin nassin katsi wato na ce katsi dirala to be kai be wuce daya bisa goma be wuce daya bisa goma domin ka kaddara akwai nassi ka kaddara an samu nassi to fa an samu nassin nan aiki ne mai yawa ina yawan faɗa ko aiki ne mai yawa domin nassin nan kamar yadda muka faɗi a karatu na biyu ko na uku yana da manƙuƙi da mafhumi yana da abin da ya ambata yana da abin da ake fahimta daga abin da ya ambata manƙuƙin nan kala-kala ne zai iya zama kamar yadda muka ce katsi subuti ne katsi dilalati ne zai iya zama zanniyi ne subutan au dilalati shine ma'anan ya zama ko nassi ko zahiri ko mu'awwal ko nassin nan zai iya zama ko haƙiƙa ne ko majazi ne nassin nan zai iya zama wato gaya nan ko muhkam ne ko mutashabihi ne abubuwa da yawa ne dilalansa zai iya zama dilala ne da mutabaka zai iya zama dilala ne da tadammun zai iya zama dilala ne da iltizam duk wannan dilalan manƙuƙi da abubuwa ɗaruruwa banda wannan sannan a koma wajen mafhumin shi kanshi mafhumin kala-kala ne shi ma kala-kala ne akwai wanda malamai sun yadda za a iya amfani da shi akwai wanda malamai ba su yadda za a iya amfani da shi ba akwai wanda malamai sun yi ijma'i akan hukuncinsa akwai wanda malamai ba su yi ijma'i akan hukuncinsa ba haka shi ma mafhumin yake a baje to duk a gama da manƙuƙin da mafhumin duka da ma'anoninsu duka ba su wuce farragin kuma hukunce-hukuncen addini ba ba magana nassi ƙarara yanzu nake yi ba da nassi ƙararan da dilalan da mafhumin a shari'a da mafhumin urfi da mafhumin lugha da dukkan nau'o'in mafahim din ba su wuce rabin hukunce-hukuncen shari'a ba su kuma rabin ina za a samu su wasu hanyoyi ne daban wasu hanyoyi ne daban malamai ke bi kuma wannan malaman dukkan malaman musulunci ba malamin da tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sani duka mun san kisan hadisi Mu'adh bin Jabal ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi Yaman duk da ana magana akan ingancin isnadin hadisin amma dai malaman fiqh sun karbe shi saboda haka yana cikin hadisan da ake dogara da su da yace in ka je da ni za ka yi hukunci yace zan hukunci da littafin Allah in ba ka sa ba zan nemi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba ka sa ba yace zan yi aiki da ra'ayina wato zan kokarin ijtihadi daga gurgurdan fahimta na da alqur'ani da sunna fitar da hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buge kirjin shi yace ma da an gode wa Allah da ya shiryar da dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa abin da zai yarda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan wajen ba ƙaramin karatu ba ne ba wai haka nan mutum zai zauna a ce ka za ya faɗi ra'ayin zai faɗi hukunci yana dogara da fahimtar shi da nassi sai ya ga da wani abu da za a iya haɗawa da nassi shine malamai ke cewa kiyasi ko kiyasi ba wai kiyasi kadai wannan da muka sani kiyasin da fuskokin shi mabambanta to babinsa yana nan da faɗi malamai suna cewa ilimin usulul fiqh ma gaba ɗaya ilimin kiyasi ne wannan babin shine babin usulul fiqh gaba ɗaya kuma hanyoyin da malamai suke bi su gano shin wannan abin da ya faru yana da alaƙa da wannan ayar za mu iya hukuncin da ke cikin ayar nan mu cire ta mu ɗaura ta akan wannan abin da aka yi mana tambaya a kai hanyoyi ne mabambanta kowane ɗaya Allah kaɗai ya san littafan da aka wallafa a kai abin da ake cewa masalikul illa ko an-naqliya ko an-nasiyya wal mustanbata ko an-naqliya wal aqliya suna nan da yawa ko za ce maka akwai ijma'i akwai nassi akwai imani akwai as-sabr wa at-taqsim ko at-taqsim wa as-sabr akwai al-munasaba wal ikhala wanda ta cikin shi ake fitar da tafrijul manaq akwai ash-shabahu akwai ad-dawran akwai ad-dardu akwai tanqihul manaqi akwai idaul fariqi wadannan duka hanyoyi ne kowannen su ɗaya daga cikin abin da malamai suka dauka ne su ce okay za mu iya gano hujjar nan ta wannan hanyar ta hanyar malamai sun yi ijma'i cewa illan cikin wannan tana cikin wannan ko ta hanyar a'a a cikin nassin an faɗi illan an faɗi dalilin da ya sa haka dai ka ga wannan karatu ne mai yau dan haka ar-raddu ila Allah wa ila Rasul ko ila Allah war Rasuli ba wai abinda kowane almajirin ilimi ne yanda yake zato zai je ɗauki littafi ya buɗe ya ce radda ila Allah war Rasuli ba aikin malamai ne fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da ranar tashin kiyama saboda haka har yanzu mayarwa zuwa ga Allah da manzon Allah shine mayarwa zuwa ga malami har yanzu shine mayarwa zuwa ga malami domin malami shine ya san menene matsayin alqur'ani da sunna akan mas'ala kaman can da aka ce fafiru ila Allah kaga ai ana nufin gaje wajen wanda zai hada ka da Allah ko ko ba haka ba dan haka shi ma ana farutu ila Allah war rasuli shi ma a mayar zuwa ga malamai ne ma'abuta wanda ake ce al muwakkiduna anillah ko Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu na tsawai ta bayani amma har yanzu ina jin cewa akwai abu da yawa da ya kamata a faɗi amma akwai abu da yawa da suke cikin wannan masakin a gaba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima duk dai cikin waɗannan ma'ayatai ne za mu ci gaba da haduwa da su insha Allah man yuti rasul faqad qata Allah da sauran su ayoyi da yawa da za mu zo akan su insha Allah a gaba dalik khairu ma ahsan tawila na Allah ya ana tambayar su yawa wato wani ya tambaya akan menene lafuzan iqama lafuzan iqama sananne ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamatis salatu to anan ne ake sabani wasu suna ganin cewa za a yi tasmiya za a maimaita qad qamatis salatu wasu suna ganin cewa ba za a maimaita ina ganin kila dalilin tambayar shi wannan ya ce mutum ne ya yi wasa da sallah a bayan shekaru masu yawa da suka gabata ta yaya zai biya su yau sai ta sallah ne har sai ya ji cewa ya biya abin da ake bin sa bashi bayan sallan wannan sallan ta fara da sai ya yi salloli na wannan sallan wasu ka ce ba sharadi ba ne sai na wannan farillan kawai lokacin da ta shi ta rama waɗancan sallolin da suka gabata har sai ya nutsu cewa ya biya sallolin da ake bin sa wasu kuma suna ganin cewa zai ji istighfari ne kawai ya ce menene hukuncin da ya karbi mutumin da ya karbi bashin banki ba da niyyar biya ba azzalumi ne wannan yana tambaya wace haƙƙi ce ta wajaba akan ku ba ga ƴaƴansa ai muna ta magana akan wannan wato waɗansu abubuwa irin wannan suna buƙatar a ware karatu a yi ne daga cikin haƙoƙin da suka wajaba akan uba ga ƴaƴansa shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko an fusakum wa ahlikum nar ya ba su tarbiyya na musulunci nagartacce wanda za su zama nagartattun mutane su tsira daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da mu daga wuta dukkan abin da ya tattara da wannan ba su ilimin addini ba su tarbiyya mai kyau zaɓa musu suna mai kyau zaɓa musu abokai masu kyau ba su karatu ba su tarbiyyar da za su zama mutanen da za su dogara da kansu ciyar da su a lokacin da ciyar da su yake wajibi a kansa shine kafin su zama masu dogara da kansu duka waɗannan haƙoƙi ƴaƴa ne akan iyaye ba su wajen zama mai kyau da ya dace da su da duk dai gwagwadon ikon sa duka wannan wajibin sa ne wannan addu'a yake nema Allah ubangiji ya kutar da su wannan na tambayin kuncin karban gida ta hanyar mortgage idan yana buƙatuwa zuwa ga gida yana da lalurar karba ba ku wani na tambayin hukuncin shan kwaya masu shan kwaya don su yi ta bacci ya danganta da kalan kwayan idan haramtacce ne haramun ne ba wai dan kasu cikin azumi idan haramtacce ne haramun ne idan ba haramtacce ba ne in bai shiga cikin haƙoƙi ba bai shiga lokacin sallah ba bai shiga lokacin ibada ba illa a ce kawai sun kasalallu ne ba su tashi sun yi abin da ya wajaba waje annan na harama asha ba wanda ya ce ya halatta mutum ya ba wa baban matarsa ba ku sirikinsa kenan zakka ne zai hana wanda ba wajibi ba ne ka ciyar da shi za ka iya ba shi zakka mutum ne yana kasan waje ya yi ɗauki azumi sai ya hawo jirgi awa takwas ya zo Nigeria lokacin da ya zo kuma a can garin ya ɗauki azumi an sha ruwa amma a Nigeria ba a sha ruwa ba hukuncinsa hukuncin garin da ya zo ne hukuncin saukacin garin ke su ne da haka ba zai sha ruwa ba ko da zai kara awa na wani sai ya jira lokacin shan ruwan wannan garin wannan ya ce mutum ne yana sai da kayan ana sai da kayan gini 3,000 sai aka ba shi da discount a matsayin 2,800 a matsayin shi na lebura in ya je wajen aiki ya sayar a 3,000 bai halatta ba sai dai yanda zai halatta shine shi ne siyarwa ya ce ga wannan abin na siyar na baka ka je ka siyar 3,000 amma a ciki zan baka kaza ladan wahalanka amma ba za a bashi a ce an siyar mashi shi bai da kuɗi ya ɗauka an bashi akan farashi shi kuma ya je ya sayar ba zai haka ba saboda ya sai da abin da bai mallaka ba domin bai saya ya biya ba shi wani ya ce yarinyar da mace alaman isanta shi ne al'ada saboda haka isin ta fara al'ada yake nuna cewa ta isa lokacin da ya wajaba ta ne ibada ya wajaba a kanta mutum ne yake yawan mafarki mara daɗi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya baka maganin wani yace idan kawai kai mafarkin abu mara daɗi ka ɗauka daga shaitan ne kawai kai isti'aza daga Allah ka bar mafarkin karka ga yawan kowa kawai ka ɗauka daga shaitan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama maka idan ka kuma ka dake sai ka je wajen mai fassara mafarki ya fassara maka da abu mara daɗi ya rage naka kai bijire wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abinda sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace maka da ka ji abu mara daɗi kawai kai kare ka ɗauka daga shaitan ne karka ga yawan kowa mutum ne ya yi amfani da agogo wajen sauri yana cikin cin abinci sai da ana sallar asuba shi kenan sai ya rama azumi daya sai ya kama bakinsa kuma bayan ramadan ya rama a mazhabin malikiya mace ce jinin al'ada ya zo mata cikin azumi ita ma shi kenan za ta rama wannan azumi yana tambaya ne akan mutum ya ce ma wani tambayoyin da kun rika zaɓar masu muhimmanci don Allah sun yi yawa kawai mutum ya ce ma wani yana zubar da shara ba a zubar da shara a wajen ya matsa zai zubar a wani waje da sai ya fada cikin rami ya rasu to wannan ai ba wani ba jinsa ba ya kan kowa yana tambaya wai wanda ya masa nasiha din akwai aikin jininsa akan sa kamar akwai kafara akan sa kenan wani na tambaya a kan ana yin tarawih raka a takwas sai na shafa'i da wuce raka a uku laifi amma dai mafi inganci shi ne raka a 14 wani wannan yana tambaya kan karin kudi da muka yi mutum ya baka kasuwanci da baka karka kara wani abu sai a dauki amsar da muka faɗa a kan wanda aka ba shi abu ne wannan mutum ya ce matarsa idan ta je wani waje ba tare da izininsa ba ya sake ta sai kuma larura ya taso mata ta je gidansu ta sauka ya halatta uba da ya su auri ya da kanwa wanda suka uwa daya uba daya to menene ba laifi wannan tambayin dai karɓo kaya wajen abokan sana'a da ƙara kuɗi mutum ne suka yi aure bai san matar ba zawara ba ce to sai ya sani bayan aure Allah ya ba su zama lafiya Ok, wannan ya ce tambaya a kan mutum da ciniki bai a taniki bai a tin na ce halal ne yana ganin a yi haƙuri da wannan bari mu ƙara ɗaya kawai sai a haƙuri da sauran sun yi yau ya ce bai a taniki bai a tin na ce halal ne ka zo ka ce ma mutum idan za ka biya kuɗi hannu naira goma idan za ka biya kuɗi a hankali naira 20 na ce halal ne halal ne ko da yake akwai saɓani amma jamhurin malamai su ta zaɓa kan halal ne wato shi inda haramci zai shigo inda za ku rabu ba ku tsaya a kan ɗayan biyun ba har ku rabu ba a yarjejeniya a kan ɗaya daga cikin biyun ba ga kaya na in za ka siya kuɗi a 10 million in za ka biya a hankali 20 million sai ka ce to sai ku rabu a haka to ciniki bai ba lalace haramun ne wannan abin da aka yi amma in ka riga ka zaɓi ɗayan biyu ɗin ba shi ke nan abu ɗaya kuka yarjejeniya a kai ina ba za a fahimta da ka zaɓa ka ce to zan biya a hankali da an bar maganar biya kuma kuɗi a hannun yanzu yanzu ka sai ya sai ka sai kayan sa naira miliyan 20 ka biya a hankali so ciniki ɗaya kuka yi ba ciniki biyu ba ina fatan an fahimta na san yana ruɗa mutane saboda akwai malaman da suka ɗauki wannan sigar a matsayin bai a taniki bai a tin suka haramta amma mu haƙiƙun daga cikin malamai sun tuka kan abin da na faɗa wannan yana tambaya wai ya halatta idan mutum ya yi karatun alqur'ani ya ce hadiya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ji wasuli da wannan abin Allah ya biya masa bukatarsa kwarai da gaske ka ma dace idan kai sa'a wannan hadiyar taka ta shiga ka ma dace ko ka dace ai ba dacewa ma kaman hadiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta shiga Allah ubangiji ya karbi hadayar mu ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma babu laifin kai da wasuli da wannan aiki na sallu ala nabi kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil a'la ila yawm al-din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin